من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kikin godiya da yabo tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Asabar daren Lahadi 24 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 26 ga watan 2 miladiya shekara 2022 kuma Allah madaukakin sarki cikin ikon sa da kaddarawarsa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ahkamul Jana'iz na al-allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahma don ba manta ba muna cikin fasali na 15 wanda fasali na 15 yana bayani ne akan abin da ya shafi ta'ziya da abin ababen da suka biyo bayan sa karatunmu da muka yi a satin da ya gabata muna cikin matsala ta ɗari da 17 a yau har yau muna cikin wannan matsala na 117 wanda mun fara bayani ne akan bayanin da malam ya kawo cewa abin da ke amfanar da mamaci bayan mutuwarsa wanda waninsa zai yi kuma shi ya amfana da wannan abin mu tsaya akan matsalar da ta shafi ranka masa azumi bayan rasuwarsa idan ya rasu ana bin shi azumi na alwashi a ranka masa da za a yi shin wannan azumi ya kunshi hatta azumin Ramadan ko bai kunshi haka ba to a karkashin sa muke kawo hadisai da dalilai da suke tabbatar da haka mun fara kawo ƴansu hadisai da malam ya kawo mun kawo na 1 na 2 mun kawo na 3 za mu tashi yau ne a hadisi na 4 da malam ya kawo wannan hadisi na 4 da malam ya kawo shine hadisin Abdullahi bin Amr wannan hadisin Abdullahi dan Amr yake cewa annal As bin Wa'il As-Sahmi wani da ake cewa wa a'tan wa'il al-sahmi aw sa an yusaka anhu mi'ata raqaba, a lokacin da zai mutu yayi wasiya, ya bawa iyalansa wasiya cewa a yanta masa bayi 100 bayan mutuwarsa. Fa taqa ibnuhu Hisham 50, daya daga cikin ɗansa wanda ake cewa Hisham sai ya yanta bayi 50 daga cikin wannan 100 da mahaifinsa yayi wasiya akan sa. Wa arada ibnuhu Amr, kuma akwai wani ɗansa da ake ce ma Amr, shi ma sai nufin cewa an yatika anhu 50 baqiya, ya yanta musu sauran bayi 50 da suka rage, tunda dan uwansa ya yanta 50, shi ma sai nufin cewa bari ya yanta sauran 50 da suka rage, tunda wasiyar da mahaifinsa ya bari kenan. Amma shi Amr yake cewa ba zai yi ba sai ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tambaye shi cewa hakan yayi ko bai yi ba, ya halatta su yi hakan ko bai halatta su yi ba. Hatta as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa har sai na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa ata annabiyya sallallahu alaihi wasallam, sai zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai yake cewa ya rasulullah, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna abi awsa an yu'taka anhu mi'ata raqaba, mahaifina ya yi wasiya cewa bayan mutuwarsa a yanta masa bayi 100, ma'ana mu samo bayi 100 mu yanta masa. Wa inna Hishaman a'taka anhu 50, daya daga cikin ƴaƴansa wanda ake cewa Hisham ya yanta 50 daga cikin waɗannan bayin da mahaifinmu ya bar wasiya akai cewa yanta masa. Wa baqiyat alayhi 50, yanzu saura guda 50 da ya rage a yanta, wanda ni nake an afa a atiku an, sai tambaye manzon Allah, ya halatta ni in yanta masa wannan bayi, in yanta masa wannan bayi ya halatta? Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innahu law kana musliman, da mahaifinku ya mutu musulmi ne, fa taqattum, sai kuka ainihin yanta masa wannan bayin, aw tasaddaqtum anhu, ko kuka ɗibi dukiyarku kuka yi masa sadaka da niyyar ladad ainihin ya je gare shi, aw hajjatum anhu, ko kuma kuka je kuka yi masa aikin hajji da niyyar ladan ya kai gare shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, balagahu zalika, da wannan ladan zai kai gare shi. Kaga sai manzo Allah yake cewa da musulmi ne, to idan kuka yi masa waɗannan abubuwan gaba ɗaya ladan zai cin masa. To amma kaga tunda ba musulmi bane, me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara akan sa, cewa tunda ba musulmi bane duk waɗannan abubuwan da za su yi ba zai kai gare shi ba. Amma inda musulmi ne a matsayin su na ƴaƴansa, suka yanta masa bayi 100 nan, ko ma hita batun maganan bayi, suka ɗibi dukiya a cikin dukiyarsu suka bayar da sadaka da niyyar ladan ya kai ga mahaifinsu, tabbas ladan za ta kai ga mahaifinsu, da a ce musulmi ne. Amma mai a matsayin su na ƴaƴansa, wannan babu kace da ce a kansa. Wannan ittifakin ne idan ɗa ya ɗibi dukiya ya bayar da sadaka da niyyar ladan ya kai ga mahaifinsa mamaci, wannan babu shakka a kansa ladan zai kai gare shi. To amma da sharaɗin ya kasance mahaifin da ya rasu ɗin da za a yi wa sadaka ɗin musulmi ne. Amma in ba musulmi ba ne, hakan ba zai amfanar da shi ba, don ba ma wanda ya mutu ba, ko kai da kake da ko kai da kake rayi, duk abin da kai na sadaka ko na ibada, duk wani abin da kai da niyyar ya kusantar da kai ga Allah, matukan ba baka da imani, matukan ba musulmi kake ba, wannan abin ba zai amfanar da kai ba. Saboda haka kaga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce musulmi ne, to da hakan ya kai gare shi. Amma tunda ba musulmi bane, to kaga hakan ba zai kai gare shi kenan. Bala yace wa fi riwaya, ya zo a wata riwaya cewa walau kana aqarra bit tauhid, da a ce ya tabbatar da tauhidi, ya tabbatar da kalmar shahada, ya tabbatar da babu wani wanda ya cancanci abota masa sai Allah, ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Fasumta wa tasaddaqta anhu, kai masa azumi na alwashi ne bari, wa tasaddaqta anhu, ko kai masa ainihin sadaka, ka ɗibi dukiya ka bayar a madadin sa, yake cewa nafa'ahu zalika, da hakan ya amfane shi. To kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karra nuna nan sadakar da yana kaiwa ga ainihin mahaifinsa da ya rasu amma da sharadin me musulmi inda ake kai kawo akan sa wanda ba da ba ya dibi dukiya yace ya bayar da shi sadaka ya zamo hadaya ga rayuwar wani tunan ne kwata kwata bai tabbata ba a shari'ance amma in dai da ne wannan kan ya tabbata bal ma mun ce ba ma yace ya diba yayi da niyyar sa ba duk abin da yayi na alheri na ibada uban zai samu komishin saboda yana daga cikin mai sa'ayin sa yana daga cikin kasabin sa wannan kenan to daga nan sai malamin ya kawo wannan dogon taliki da yayi akan wannan matsala din to sai fara da ainihin magana imamu shaukani da yayi a cikin nailul awtar juz'i na hudu shahi na 79 yake cewa imamu shaukani yake fada a cikin wannan littafin nashi yake cewa wa ahadithul bab hadisan da suka zo akan wannan babi wa'anda muka karanta a yanzu da wa'anda ma muka karanta a wancan satin da ya gabata imamu shaukani yake cewa ta dullu tana nuni ne ala anna sadakata cewa ita ainihin sadaka min waladin daga wanda aka yi daga ainihin da ma'ana min alwaladi daga da talhaqul walidain tana kaiwa ga iyaye idan da yayi sadaka da niyyan sadakan nan lada sadakan nan ya kai ga mahaifinsa ko ya kai ga mahaifiyarsa to duk wannan hadisan suna tabbatar da cewa lalle haka ya tabbata cewa zai kai ga dai su za su amfana da wannan sadaka da musamman ma hadisan da muka karanta daga bayan nan ba'da mautihi ma bayan mutuwarsu malai yake cewa biduni wasiyati minhuma ko da ma ba su yi wasiya ba ko da ma ba su yi wasiya cewa yayi musu sadakan ba amma shine ya gani cewa bayan rasuwarsa sai ibi dukiya yake yayi sadaka da niyyar ladar ta kai ga iyayensa mahaifiya ko mahaifi malai yake cewa wannan hadisan karara suke nuna cewa tabbas wannan ladan zai kai gare su ita ma batun cewa sun yi wasiya ko da ma ba su yi wasiya ba wa yasilu ilayhi ma sawabuha ladan wannan sadakan da yayi zai kai ga wayannan mahaifan nasa malai yake cewa to da haka fa yuhassisu bi hadhihi alahadith umumu qawlihi ta'ala sai wayannan hadisan da muka karanta yanzu sai zamo yana tahsisi ne ga fadan Allah madaukakin sarki cewa wa allaita lil insani illa ma sa'a dan adam baya da abin da zai mora bayan mutuwarsa na wani aiki sai abin da ya aikata ba abin da zai amfana da shi sai abin da zai aikata sai abin da ya aikata da hannunsa kenan to kaga amma zuwan wayannan hadisan sai suka zama tahsisi ne cewa ba a nufin da abin da da yayi na sadaka wannan baya cikin wannan saboda wannan abin da da yayi na sadaka yana iske mahaifin na amfana da shi kamar yadda imamu shaukani ya faɗa cewa sai zama wayannan hadisan sai su zama sun tasiri ne ga wannan aya cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a malaka cewa walakin laysa fil ahadithil bab sai dai babu wani abin da ke nuni a wannan hadisan da muka karanta na wannan babi illa luhuqu sadaka min alwalad fa ti riskuwar ainihin sadakan da daya yayi wanda daya yayi ba wanda wani yayi ba ba na sadakar da za ta kai ga mutum ita ce sadakar da ɗansa yayi ku shine za ta kai gare shi malaika cewa waqad sabata ya tabbata anna waladal insani min sa'ihi cewa dan mutum yana daga cikin sa'ayinsa yana daga cikin aikinsa saboda haka duk abin da yayi na amfani isa uban mahaifin ko mahaifiyar za su amfana da wannan malaika cewa to anan fala hajata ila da'wat tahsis akan ma haka babu ma maganar ma tahsisi kenan tunda har yanzu dai yana cikin umumi cewa wa allaita lil insani illa ma sa'a kenan abinda ainihin da yayi duka yana daga cikin sa'ayin me yana daga cikin sa'ayin mahaifi to kaga ba mu magana ainihin tahsisi a ciki malai yake cewa wa amma min ghairi walad amma lada da zai riski mutum wanda ba dan ba sadakar da dan sa yayi ba ba aikin da dan sa yayi ba malai yake cewa fa zahiru min al-umumiyat wannan yana daga cikin wannan umumiyya cewa ba hakan ba zai yi ba ma'ana ladan ba zai kai ga mutum ba matukan ba dan sa ne yi ba in wani ne ya hito da dukiya ya bayar da sadaka wanda ba dan sa ba da niyyar ladan ya kai ga wani mamaci to hakan ba zai yi ba ba na ladan ba zai kai ba har yanzu yana cikin wannan umumiyyar cewa me wa an laysa lil insani illa ma sa'a dan adam baya moriya da wani abu sai abin da ya aikata tunda ba dan sa bane kaga ba sa'ayin sa bane kuma ainihin baya daga cikin mata baya daga cikin abin da ya aikata kenan saboda haka wannan baya cikin shi yasa yake cewa yana daga cikin fazahiru min al umumiyatil qur'aniyya yana daga cikin umum na ainihin wanda qur'ani yazo da shi na wannan aya wa an laysa lil insani illa ma sa'a annahu la yasilu thawabuhu ila al mayyit cewa abinda wani zai bayar da na sadaka ko na wani aiki ladan ba zai kai ga mamaci ba matukan mamacin ba shine mahaifin wanda ya sadakan ba ba zai kai haka saboda haka fayukafu alaiha sai a tsaye da shi akan hannun cewa ladan ba za ta kai a can ba hatta ya tiyar dalilu ya yaqtadi tahsisuha tahsisuha sai dalili ya zo wanda zai nuna tahsisin cewa sadaka ko ga wane ne ko wane ne yayi sadakan to ga wani mamaci yana iya amfanar da shi koda ko ba dan sa bane sai dalili ya zo haka nan kuma a yanzu ba a samu dalili akan haka ba to kaga wannan shine bayanin Imam Shawkani dangane da wannan matsala shi ya je ne akan cewa in dai dani babu shakka babu kwankwanto amma yayi maganar tahsisi da bayan ma yake cewa to ai dan adam da ma yana daga cikin sa'ayin ubani saboda haka babu ma maganar tahsisi shi kai tsaye ne da idan yayi aiki na alheri zai kai ga mahaifin balle ya dauki sadaka ya bada zai kai ga mahaifi saboda haka babu ma maganar wani tasiri amma wani wanda ba dan mamaci ba ya bayar da sadaka da niyyar sadakan ya kai ga wannan mamaci ladan sadakan ya kai ga wannan mamaci yace wannan ba zai yi ba sai in an samu dalilin da zai wannan tahsisin sadaka akan wannan aya da take cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a sai in an samu tahsisi ma'ana wani dalili da zai ce amma ban da sadaka na'am eh na'am na'am wallahi ban sani ba amma dai bani da wani dalilin da ya nuna cewa hakan ma na kaiwa saboda babu wani dalilin da ya nuna cewa abinda iyaye suke yi yana daga cikin sa'ayin dadin da don kuma babu shi a kashin gaskiya ni dai a karan kaina ban da wani dalili akan hakan ban sani ba ko akwai wani wanda yake da wata dalili akan hakan don tabbai tana da muhimmanci kwarai da gaske muna magana ne akan cewa da yana daga cikin sa'ayin mahaifinsa saboda haka duk aiki na alheri da da yayi wa mahaifin zai iya amfana da shi musamman ma ya ibi dukiya ya bayar da sadaka mahaifin zai amfana da shi babu shakku akan wannan wannan ijma'i ne a wurin malamai babu shakka akan wannan to amma matsalar shine akai tambanci wato idan ko mahaifi ne yayi sadaka da niyyar ya iske dafa kaga sai abin da wani dalili da ya nuna haka nan wallahu a'lam eh eh tana son eh eh tana son ta yi madiyar eh to gaskiya sai an saki bincike ni dai kan ban da wani dalili akan haka abin da na sani shine na da zuwa ga ainihin ne mahaifi gaskiya ban da wani dalili da ya nuna cewa idan iyaye suka yi hakan zai kai ga ainihin ne biyar wallahu a'lam na'am to wannan shine magana da Imam Shawkani yayi dangane da haka cewa wannan matsala abin da ya faɗa kenan a cikin littafin sa Nailul Awqat kamar yadda muka faɗa a juz'i na 4 shahi na 79 to bayan magana da Imam Shawkani yayi qultu sai malam Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa wa hadha huwa al-haqq alladhi taqtadihi al-qawa'id al-ilmiyyah yace wannan magana da Imam Shawkani yayi wannan shine ainihin gaskiyar da ka'idodin ilimi yake tabbata a kansa wagga magana da Imam Shawkani yayi ma'ana shi ma malam kai tsaye ya goyi bayan maganar da Imam Shawkani yake cewa yadda matsalar take kenan cewa annal aya cewa wannan aya yace ala umumiha tana anan akan ainihin umuminta ta ga mai komai da komai idan kana son ka fitar da sadaka cewa ita sadaka bata da cikin umumin ayan to akwai bukatan a kawo dalili in aka kawo dalili wanda yake gamsaccen dalili to kaga wannan shikenan an samu karin ilimi amma in babu dalili to dai ayan nan tana nan kanta cewa mi wa allaisa lil insani illa ma sa'a in ka kawo magana ainihin da zuwa ga mahaifi ko mahaifiya sai a ce maka to ai duk abin da da yayi duka yana daga cikin sa'in ne yana daga cikin sa'in mahaifi ko kuma ainihin mahaifiya saboda haka wannan ba zai zama dalili na tahfif ba amma dai wani yayi to sai an samu dalili malam yake cewa yana nan akan umumin sa saboda haka babu wani dalili babu har yanzu wani dalili bai zo ba da ya tabbata akan cewa akwai ayin tahfifin sadaka wa anna thawaba wa anna thawaba sadaka cewa lada ainihin sadaka wa ghairi hada wannan yasilu min alwaladi ila wali yana kaiwa daga da zuwa ga ainihin mahaifi idan da yayi sadaka ladan zai iya kaiwa ga mahaifin da din wannan an tabbatar da haka yace li annahu min sa'ihi saboda me yana daga cikin sa'ayin sa duk inda aka kai kawo saboda me yana daga cikin sa'ayin sa saboda haka wannan zai kai gare shi malan ce bi hilafi ghairil walad sabanin wanda ba da ba shi wanda ba da ba to babu wani dalili da ya nuna haka saboda haka idan ana zo ayi tahfisin sa daga cikin wannan umumi na Qur'ani to dole sai an kawo dalili kamar yadda Imam Shawkani ya faɗa sai malan yake cewa lakin qad naqala an-Nawawi sai dai Imam an-Nawawi ya nakalto wa ghairihi da wani daga cikin malaman hadisi sun nakalto cewa al-ijma'u ala anna sadaka yake cewa ai ijma'i akan cewa ainihin sadaka tanfa'u anil mayyit tana amfanar da ainihin mamaci koda ba ainihin da bane yayi sadakan ba wa yasiluhu thawabuha ladan sadakan na kaiwa ga dukkan wani mamaci da aka yi sadakan saboda shi koda ba dan sa bane yake cewa haka za qalu haka Imam an-Nawawi da wani sa suka nakalto cewa akwai ijma'i akan haka ne wa yake wal mayyit fa atliquhu sika ce ainihin yana kaiwa ga al mayyit sai suka ilakin mayyit din ba tare da kai yare cewa ainihin dan mamaci ba a in dan mamaci bane a kowani mamaci kenan idan dan abokin ka yaro suka dauki sadaka ka bada da niyyar ladar ta kai wurin sa suka ce ai ijma'i akan haka cewa ladan na kaiwa gare shi ko dai wane ne ba maganar da ba ba maganar wanda ba da ba duka gaba ɗaya sai suka yi lakin cewa almayyit kawai ba su ce ainihin wani dan mamaci ba a kowane ne gaba ɗaya yace ga Imam an-Nawawi da wa'ansu malamai wanda ba shi ba sun nakalto cewa akwai ijma'i akan haka walam yuqayyiduhu bil walad ba su kayyade shi da cewa ainihin da ba to sai malam yace nan bayan ya kawo abinda Imam an-Nawawi da sauran suka faɗa sai ke cewa fa in sahha hadzal ijma idan ijma'in da su Imam an-Nawawi suka faɗa cewa lalle ya tabbata to kana muhassasan li umumiyyah sai kasance yayi tahfifi ga umumin alqur'ani kenan da yake cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a sai kasance me banda sadaka a cikin kenan wannan lamari yace idan wannan da'awar ijma'in da suka yi ya tabbata allati ashara ilaiha wanda aka yi nuni akan allati ashara ilaiha shaukani wanda Imam Shaukani yayi magana ainihin akan sa fi ma ya ta'allaku bi sadaka ga abin da ya ratsi da ainihin sadaka wa yadhillu ma adaha sai kasance duk abin da ba sadaka ba yace dakhilan fil umumi zai shiga cikin wannan umumi na Qur'ani cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a sai ce ka siyam kaman azumi wa qira'atil qur'ani da kuma ainihin karatun qur'ani wa nahwihi ma da makamancin su min al ibadat na daga ibada zai shiga cikin kenan abinda malam ke nufi a yadda Imam an-Nawawi da wani su suka yi da'awa cewa akwai ijma'i akan cewa sadaka tana kaiwa ga mamaci koda ba dan sa ne yayi sadakan ba to shine malam yake cewa idan ijma'in ya tabbata cewa akwai ijma'in to shikenan sai zamo wannan ijma'in ya zamo shi zai tahfifin wancan aya da cewa wa allaisa lil insani illa ma sa'a sai kasance banda sadaka a ciki shi sadaka koda ba sa ayin sa ba zai kaiwa gare shi in wannan ainihin ijma'in da su Imam an-Nawawi suka yi da'awa a kansa ya tabbata kenan sai ya rage abin da ya shafi kaman azumi kaman karatun alqur'ani in ma wancan ya tabbata kenan ba daman kai azumi ka ce ladan azumin ya kai wa mamaci wane wanda ba mahaifinka ba ne ba daman ka karanta alqur'ani ka ce ya zama ainihin hadaya ga wane kamar yadda ake cewa a karanta fatiha a karanta kulhuwallahu a karanta menene hadaya ga ainihin ruhin wani ko ruhin mamatan mu da sauransu, ka san ana yin wannan abin haka. To idan ma ya inganta wanga tahsisin da ma'ana ijma'in da su Imam Nawawi suka tabbata suka ce in ya tabbata to kenan sai a hidda sadaka gehi kenan, amma dai azumi da karatun Qur'ani suna nan a cikin umumiyan, ba yadda zaka yi ka karanta wata aya ka ce a karanta Fatiha ka ce a karanta Kul huwallahu ka ce a karanta kaza da kaza a ce ya zamo hadaya ga rayuwar wani, in ma ya tabbata kenan, balle ma bai tabbata din ba. To shine abin da malam yake kokarin ishara a kansa, shi yake kokarin ainihin nuni ainihin a kansa, wa nahwi min al ibada ya ibadat, da wani sanar daga cikin sauran ibadodi da ba sadaka bane. To amma bayan malam ya kawo wannan sai ke cewa walakinni, sai dai ni fi shakki tabih, ina da kwankwanto mai girma kwarai da gaske min sihhatil ijma'il mazkur, akai tabbatan wannan ijma'in da su Imam Nawawi suka fada, malam yake cewa yana da shakku akan wannan, ma'ana bai tabbatar ba cewa lalle wannan ijma'in da suka faɗa cewa ya tabbata a wurin sa, bai tabbata ba. Malam yake wa zalika li amrai, me yasa malam yake cewa yake shakku cewa ba ijma'i bane, ba ai ijma'i akan a sadaka tana kaiwa ga mamaci ko waye ya sadakan ba. Menene ijma? Abinda ake nufi da ijma shine fahimtar malamai ko fatawar malamai na duk duniya gaba daya, ba na Najeriya ko na Afirka ba, na duk duniya gaba daya su yi fatawa akan matsala guda, kuma fatawar su ta zo iri daya, idan ake cewa ijma. Inda kuma fatawar nan sharadi sai wanda ya kai matsayin mujtahidi. To yanzu misali ka tattara mujtahidai na duniya guda nawa ne? Kaddara su dubu ne. Mujtahidai din waɗanda suka isa su ba da fatawa, su yi istinbat su ba da fatawa, kaddara su dubu ne. Sai aka samu 999 duk suka ba da fatawa iri ɗaya cewa abin nan haka yake. Sai aka samu guda daga cikinsu ya ce shi ga fatawarsa ta babbata da nasu. To har yanzu wannan matsala bai zamo me, bai zamo ijma'i ba. Ina ba ta fahimta. Ai wannan ne duk a fahimci menene ma ijma'i tukun da sauran. Ka'ida na usul wannan shine ijma. Malamai na duk duniya, ba wai malamai na gari ba, ba wai malamai na kasa ba, ba wai malamai na wani yanki ba, a'a malamai na duk duniya. Inda mutum ɗaya zai ce ya bada wata fatawa wadda ta saba wa sauran, to yanzu wannan matsala ba za a ce an ijma'i akan ta ba. To shi yasa a yanzu babu wata matsala da za ka kawo yanzu ka ce wai an ijma'i akan ta. A wanga zamani kusa inda ake ijma shine tun lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma a yanzu da duniya ta yawaita, malamai suka yawaita a duniya, babu wata matsala da zaka kawo ka ce me ayi ijma'i akan sa. Ala kulli halin shi malam yake, shi yasa malam yake cewa yana shakku akan cewa ya tabbata akwai ijma'i akan wannan, kamar yadda Imam Nawawi ya faɗa da sauran waɗansu malamai suka ce akwai ijma'i ne cewa duk wanda ya sadaka ga mamaci saladar sadakar za ta kai ga wannan mamacin. Imam Nawawi da waɗansu malamai suka ce akwai ijma'i akan haka. To shi ne malam shi ya ce to akwai shi, in ma ya inganta to a dai bai sadaka, amma shi har yanzu bai sallama cewa ijma'in ma ya tabbata ba. To shi ne yake son ya kawo maka shi, saboda me ya ce wa zalika li amrain, wannan ya tabbata ne cewa abin da yasa bai yarda cewa ijma'in ya tabbata ba, saboda abubuwa guda biyu waɗanda zai kawo. Malam ya ce al'awwal, abu na farko daga cikin waɗannan abun, annal ijma' bil ma'ana al usuli, yake cewa ijma' da ma'ana da ma'anar da malaman usulul fiqh suka bayar a kansa, yace la yumkinu tahaqququhu fi ghayri al masail allati ulimat min ad din bid darura, yake cewa baya ainihin tabbata ga dukkan wata matsala da ba a san cewa dole ne ba a cikin addini. Ma'ana abin da yake nuna maka ba a yin ijma'i, ijma'i tana tabbata ne ga matsalar da yake daruri ne a cikin addini, ma'ana dole ne a cikin addini, a kansa ake ijma'i. Amma duk wata matsala da ba ta daruri ba ne, ba na dole ba ne a addini, to ijma'i ba zai tabbata a kansa ba. Yanzu ka ga wagga matsala da ake magana a kanta, ana magana ne akan matsala na ka bayar da sadaka, sadakan ladan sadakan ya kai ga wani mamaci, wannan ba dole ba ne, wannan ba daruri ba ne a cikin addini. saboda haka ba dole bane akan haka. To shi yasa shi malam yake cewa babu wata abin da ainihin ijma'i zai tabbata akan sa sai abin da aka sani cewa darura ne a cikin addini, ma'ana dole ne a cikin addini, sannan ainihin ijma'i yake tabbata akan sa. Kama haqqaqa zalika al-ulama al-fuhul, kamar yadda ainihin manya-manyan malamai suka tabbatar da ainihin haka. Malam yake cewa Ibn Hazm fil usul al-ahkam, kama ainihin Ibn Hazm wanda ya kawo a cikin kitabin sa usul al-ahkam ya tabbatar da wannan magana. Wa Shawkani, haka ma Imam Shawkani ya zo da shi fi irshadil fuhul, a cikin littafin sa na usul al-fiqh wanda ake cewa irshadil fuhul ya tabbatar da shi haka. Wa ustaz Abdul Wahhab, da kuma ustaz Abdul Wahhab shi ma ya kawo haka, yake cewa hilafu fi kitabi, an samu hilafu a cikin ainihin sabanin a cikin littafin sa wanda ake cewa usul al-fiqh, wa gairihim, da makamancin su ire-iren waɗannan ainihin malamai akan haka. Malam yake wa qad ashara ila zalika al-imam Ahmad, bal ma Imam Ahmad ya yi ishara akan haka fi kalimatihi al-mashhura, a wata kalbarsa wadda take magadarsa wadda take ainihin shahararriya, fi raddi ala man idda al-ijma, ga raddin da yake waɗanda ainihin suka yi da wannan ijma wanda yake rawaha anhu ibnuhu Abdullah bin Ahmad fil masail, ɗansa wanda ake cewa Abdullah bin Ahmad ya zo da wannan magana a cikin littafinsa wanda ake cewa Al-Masail, ma'ana Imam Ahmad ya yi raddi kwarai da gaske ga waɗanda suke da'awan cewa akwai ijma'i akan wannan matsala, cewa duk wanda ya yi sadaka ya ɗibi dukiya ya bayar da ainihin sadaka, to za a ainihin mai ladar za ta kai gare shi. Saboda matsala ce wanda take, za a ga waɗansu mutane musamman ma a inda ake sadaka uku ko sadaka 40 din nan, duk wasu suna bayar da wannan kudaden nasu ne da niyyar mai ladan ya kai ga wannan mamaci, abinda suke yi kenan. To kuma babu wani dalili da ya nuna haka. Shi yasa malam ya kawo cewa ijma'in da Imam Nawawi da waɗansu malamai suka kawo akan cewa ijma'in ijma'i haka, malam yake cewa ba ijma'i bane. Saboda tun anan yanzu tun al'amari na farko da malam ya fara kawowa ya fara nuna maka ko cewa aka yi cewa kawai maganar Imam Ahmad kawai ya yi raddi akan haka, kaga ya isa nuna cewa abun ba ijma'i bane, wannan kawai ya isa, banda ainihin su Shawkani da ya kawo, su waɗannan malaman da ya kawo a cikin ainihin cewa sun yi wannan magana a cikin ainihin littafansu. To raddin da Imam Ahmad ya yi kawai cewa waɗanda suke da'awan cewa ijma'i ne duk mutumin da ya yi sadaka, sadakar za ta kai ga mamaci, kowaye mamacin koda ko ba mahaifinsa ba ne, Imam Ahmad ya yi raddi akan haka nan. Amma da yake cewa ɗansa Abdullah ya zo da wannan raddin ya kawo shi a cikin littafinsa ainihin Al-Masail. To kaga wannan al'amari na harko kenan da malam ya kawo, yake sa yake shakku akan tabbatan ijma'in da Imam Nawawi da waɗansu malamai suka ci. Malam ya ce asani al'amari na biyu, ma'ana lamari na biyu da ya sa shi malam ɗin ya yi shakku a kansa, yake annani sayyarsul kasiran min al-masail, yake na bibi da yawa daga cikin ainihin matsaloli, allati nuqilu al-ijma'u fiha, matsalolin da aka yi nakalin cewa an ijma'i a kansa, ma'ana matsala kaza a ce an ijma'i a kansa, matsala kaza a ce an ijma'i a kansa. Irin waɗannan matsalolin malam yake cewa ya tattaro su, ya bibiyi irin waɗannan matsalolin da aka ce aka yi ijma'i a kansu. Malam yake cewa fa wajadtu khilafa fiha ma'rufan, sai naga cewa sabani ma da aka yi a cikin ma sananne ne, ba ma boyayyen abu bane, ma'ana ya tattauna ya bibiyi waɗansu matsaloli da yawa wanda zaka ji malam wane ce an ijma'i akan sa, malam wane ce an ijma'i akan sa, malam wane an ijma'i akan sa, amma da ya bibiyi matsalolin sai ga ai ba ma maganar ijma'i ba, sabani da aka yi ma akan matsalar sananne ne, ba ma boyayyen abu bane. To abu matsalar da aka yi sabani akan sa, sabani ya fito hili, kaga ba a maganar ijma'i akan sa. Kamar yadda na faɗa da shi, don aka ce ijma'i dole duk malaman duniya kowa fatawarsa, duk wanda yake matsayin mujtahidi ya bada fatawa akan wannan abu. to amma wanda ga ma matsaloli ga ma sabani sun fito da yawa a ciki shine yake cewa fa wajadtu fiha khilafun ma'ruf ga sabani na wanda yake sananne ainihin akan sa malan ce bal bal ma wannan yake cewa ra'aitu mazhabul jumhur na ma ga ainihin mazhabul jumhur mafi yawa daga cikin ainihin malamai yace ala khilafud da'wa al-ijma'u fiha sai ma ra'ayin su ma ya sabawa abinda aka ce aka yi ijma'i akan sa jumhur kenan gaba da jumhur mafi yawan malamai sai su abin fatawar da suka bayar kan wa'annan matsaloli ya fito kararrama ya sabawa ainihin abinda aka ce ayin ijma'i akan sa din to kaga ba mutum maganan ijma'i akan sa kenan malai ke cewa laushitu an awrada al-amthila da na so in zo da ainihin misalai daban-daban ala zalika akan haka la talal kalam to da maganan ta yawaita da littafin ya yawa kwarai da gaske wa harajna bihi amma nahnu bi sadadihi da mun fita akan abin da muke akan sa in zan ce in kawo misalai irin wa'annan ma'ana matsalolin da ya tattauna wa'anda aka ce ayin ijma'i akan sa amma daga baya ya zo ya ga sabani karara da wa'ansu malamai suka fito suka yi fatawan wa'ansu malamai ya saba ma abin da aka ce aka yi ijma'i akan sa bal ma fatawan jamhur na malamai ya saba ma abin da aka ce aka yi fatawa akan sa aka yi ijma'i akan sa yace da zan kawo misalai irin haka da sai mun dauki dogon lokaci muna karatu bal ma zai sa ma mu fita daga cikin abin da muke akan sa to shi yasa bai kawo su ba shi yasa bai kawo wa'annan misalan ba da radina amma nahnu bi sadadihi da mun fita akan abin da muke dalilin sa muke kai a yanzu malaka ta fa hasbuna al'an sai ya ishe mu a yanzu an nadhkura bi misalan mu kawo ainihin misalan wahida mu kawo misali guda akan haka wa huwa naqlun nawawi shine ay ijma shine ainihin abinda imamu nawawi ya nakalto cewa ijma'i li ala anna salatul janaiz cewa sallan ainihin gawa sallan janaiza la tukrahu ba a kita ba ma'ana ba a hana ba fi awqatil makruha a lokutan da aka hana sallah ka san mun kawo a can baya ta tsaura cewa lokuta guda uku wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallah a wurin kuma ya hana mu binne ainihin matattun mu a cikin wannan lokaci to yana daga cikin matsalolin da Imam Nawawi ya nakalto yake cewa ijma'i ne cewa ba a hana yin sallam jana'iza a wannan lokacin ba shine wannan matsala na sallar jana'iza wanda Imam Nawawi ya nakalto shi akan haka fi awqatil makruha a lokutan wanda aka ki yace ma annal hilafu fiha qadim tare da cewa sabani akan wannan matsala abu ne wanda yake ainihin dadade ma'ruf wanda yake ainihin sananne ne tun can da a can akwai sabani akan haka saboda gabashin Imam Nawawi ya je ne akan cewa babu ma sabani akan cewa ya halatta ayi sallar gawa a wannan lokaci kaga lokacin da rana take hudowa kenan lokacin da rana take tsakiya da kuma lokacin da rana take faduwa yace ya nagalto cewa akwai ijma'i akan cewa bai babu sabani akan haka ana iya yin sallah a wannan lokaci to shine malam yake cewa tare da cewa sabani ko da akai dangane da za a yi sallan ko ba za a yi sallah ba abu ne wanda yake sananne wannan sabani ne sananne tun can da wanda yake sananne akan haka wa aktharu ahli al-ilm malam yake cewa mafi yawa da ma daga ma'abuta ainihin ilimi ala hilafi al-ijma' al-mad'ud suna akan sabanin abinda Imam Nawawi yace ayi ijma'i ne akan sa suna sabani ne akan haka su ba su je ainihin akan haka ba yace kama sabaka tahqiqu fil mas'ala kamar yadda ainihin wannan mas'ala an tattauna ta a ta ainihin mas'ala ta 87 idan ka koma mas'ala ta 87 a can baya za ka ga yadda aka tattauna wannan mas'ala da yadda aka kawo sabani a ciki da yadda malamai suka yi ta kawo mabambantan ra'ayoyi a ciki amma duk da haka Imam Nawawi ya kawo cewa ainihin ijma'i ne cewa babu lafi a sallah a wannan lokaci ce wayati laka misalul akar qarib wani misalin zai zo maka munan kadan insha Allah ta'ala da yadda Allah madaukakin sarki lokaci yayi ko da saura akwai sauran lokaci yayi to insha Allah sai mu tsaya daidai nan don daidai shine daidai gaba na'am a kware yana daga cikin akalar dubi din shari'a bata ce haka nan ba babu shari'a da tace in akai maka rasuwa bayan kwana uku ka tara malamai ka ba su kudi su yi maka addu'a ko bayan kwana 40 ka tara malamai ka ba su kudi su yi maka addu'a babu wani ainihin abin da tace haka akan haka ba laifi bane ka umurci wani wane taimaka ainihin muna bara addu'a wane namu ya rasu amma ka tara su a rana ko ranan 40 ko ranan 3 ko ranan 7 ko ranan menene wannan zai zama akal biddini don ba dalili da yake ai haka na'am wa alaikum salam ana tsawon wani kai maka rasuwa baka je kai ba to ka zama abun zargi gare su idan ma suka zan kana da kuɗi suna sun cewa kai ba mai ra'ayin ka da ayi din bane kila har gida za su bi ka cewa azo ai addu'a koda baka gayyace su eh ni na tunda wannan koda baka gayyace su ba inda ba an san kai cewa dama an san ra'ayin ka cewa baka yadda da wannan bane musamman kana da hali da ai maka rasuwa rana uku din nan zaka ji an zo ko ranan bakwai zaka ji an zo a ce an zo yin addu'a ne kaga an san dole zaka bada kiyaye ce bamu iko binta gane da mu ƙarya ƙarya ce bamu iko guje mata gani da Allah babu wani ka'ida da tace bayan mutun ya rasu kwana uku a tara wa'ansu mutane su yi addu'a ba su kudi ko bayan kwana 40 babu wata ka'ida da ta nuna wannan duk wanda ya haka nan yayi dai ne kawai saboda ainihin bukatar sa amma ba saboda bukatar mutum ba yasa kullum muna nanatawa dukkan wani tsari da ka gani ba na addini bane zaka ga maslahar tana komawa ne ga wanda yayi abin yanzu waɗanda suke da'awa addu'an uku addu'an 40 da sauransu dukka waɗannan wallahi matsalar tana komawa ne ga su malaman da suke addu'a ba wai su suna hangon mamacin su nemo masa gafara Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa ba shi ya dame su ba me za su samu amma in sun isa cewa ba haka bane matsalar saboda haka duk ran da aka je za a yi addu'a fi alkawali cewa suna yin addu'a da an kawo musu kuɗi su ce ba su so kaga maslahar tasu ce don ba maslahar tasu bace ko a gida ka zauna kai addu'a Allah ji kan wane Allah ya rahmshi addu'a zata amfane shi wannan babu shakka a kansa ko ba din sa ba ko wane ne to menene zai sa a ce sai an zo ranan uku a zo a taru kohon gidan mamaci ko ranan 40 a zo a taru kohon gidan mamaci kaga wata maslaha ne wanda yake waɗanda ke yin abun su bukatar kansu take kai su ba wai bukatar mamacin ba to babban abin su waɗanda ake zuwa wurin su fahimci haka sun kasa fahimtar haka su kawai an ɗaura su akan cewa wannan addu'ar da ake ranar uku din nan to yahi ma kowace addu'ar da za a yi a duniya in ba a yi wannan addu'ar ba kamar mamacin aka tsoratar da su mamacin na cikin matsala wannan kuma ƙarya ne saboda haka da zaran ɗan uwanka ya rasu turan da ya rasu ka ci gaba masa da addu'a musamman ma mahaifi kada ka sake ka yi ni ɗaya ba kai ma mahaifinka addu'a ba wanda ya rasu kada ka yi wannan sakacin kullum ka ci gaba da yi masa addu'a baka da bukatar sai ka kiro wani malami iyakanka da malami cewa a taimaka mana da addu'a ya je a falonsa a sorunsa a ina ne ya yi addu'a ɗin in dai da gaske yake an gaje ka tarar da shi a tsoron sa yace wani ina bukatar addu'a mahaifi na ya rusu ayi masa addu'a shikenan amma zaka wuce wani ga wannan ga Allah sadaka fi sabilillah shikenan an gama amma ce sai an tara su ranan uku ko ranan bakwai ko ranan 40 a zo ayi ta addu'a a ta bada kuɗi to wannan ba shari'a bane babu na'am la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh